bayan da aka samu sassaucin hare-haren ƴan bindiga a yankin na Ilela a kwanakin baya, sai gashi sun sake juyowa yankin tare da ɗaukar rayukan jama'a da dama. Ga dai wani mazaunin yankin na Amarawa wanda ya shaidi yadda al'amarin ya faru.
Sunana Alhaji Mustafa da su yankin na Fatin sun ka zo nan garin Amarawa wurin wani wanda aka ce ma Alhaji Rabu Amarawa. Sun ka zo wurin ɗaukashi to lokacin mutane sun ka hito domin su yi kariya ga abin da za su yi. Sun ka ɗauko shi Alhaji Rabu da halbe-halbe da sauransu sun ka hito da shi mutanen gari suka biyo su. Dan kuma sun ka samu ƴan sanda ta da mota ƴan sanda. Sun ka buɗa mota ƴan sanda wuta. Sai an ka ce bulletin su ainihin yankin Nafas din ya ƙare. Da mutanen gari sun kai tururuwa haye da mutum kusan 200 ko 300 sun ka kai wurin su. Ashe lokacin su ko sai kwanton bauna ba su shiga rugar ba. Mutane na tahowa kawai sun ka buɗa musu wuta. Yanzu a takaice dai kusan mutane dai waɗanda aka ganin tura su za su kai mutum 8 ko mutum 10 yanzu waɗanda aka tunanin cewa waɗanda aka ɗauka an kai asibiti.
Na tuntuɓi rundunar ƴan sanda ta jihar Sokoto akan wannan batun, amma dai kakakin rundunar ASP ya Sanusi Abubakar ya ce bai samu tabbacin aukuwar lamarin ba a hukumance, amma dai zai bincika kuma ya zo a haɗa wannan rahoton banji ba daga garesa. A garin Gatawa na yankin ƙaramar hukumar Sabon Birni shi ma kwanakin nan jama'a sun cinci kansu cikin halin lahaula, inda ƙauyuka fiye da 50 suka yi hijira zuwa cikin gari. Wakilin jama'ar a majalisar dokoki ta jihar Sokoto, Sa'idu Ibrahim Neno, ya ce ko bayan hijirar da jama'ar suka yi, ƴan bindigar ba su kyale su ba.
Barayin sama da mashin 50 suka zo, kowane ya ɗauko mutane guda uku, kowa da bindiga, suka ratso garin Gatawan, suka biyo ƴan gudun hijiran, kuma suka yi awon gaba da duk dabbobin da a cikin gata da kuma dabbobin da ƴan gudun hijira suka gudano, kuma suka kashe mutane uku har lahira.
A ɗayan ɓangaren kuwa gwamnatin jihar Sokoto ta ƙara tallafa wa rundunar ƴan sanda da motoci ƙirar Hilux guda 25 domin taimakawa jami'an Fufada kashi na biyu, inda aka umarci su yi aiki a yankin gabacin Sokoto. Gwamna Aminu Azir Tambol ya ce wannan wani ɓangare na matakin shawo kan waɗannan matsalolin.
Wannan matakin da aka ɗauka yau na ƙaddamar da wannan yaƙi na Operation Fufada karo na biyu a jihar Sokoto yana daga cikin matakai sababbi da aka fito da su don ganin cewa musamman yankin gabacin Sokoto an kai ƙarshen wannan al'amarin, kuma ina tabbatar muku da cewa gwamnati a tsaye take ba mu bacci don ganin cewa da yadda Allah da taimakon shi da addu'o'in al'umma mun kai ƙarshen wannan al'amarin.
Su kuwa shugabannin al'ummar da ke yankin na gabacin Sokoto sun gabatar da wannan buƙatar akan waɗannan jami'an.
Duk taimakon da gwamnati za ta yi ma talaka ko duk taimakon da federal gamban ko state gamban za ta wa talaka bai sha a ɗauke shi da inda ya fi gudun hijira ba a maida shi garuruwansu.
Ganin dai wannan ba shine karo na farko ba da gwamnati ke baiwa jami'an tsaro motoci, abin jira a gani yanzu shine irin tasirin da waɗannan motocin za su yi ko kuma akasin hakan da yake ayyuka ta'addancin ba ja da baya suke yi ba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.